الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala da dukkan wadidan jine yago mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 25 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am
ana so da wajen kala na tufayi na tufayi ya sa farare ko samaye kuma sa bakaje ko jajaye ba laifi ba ne amma dai an yi sa samaye nan da farare
wai wani tufafi ne ya dace musulmi ya lazumta kaman kalan tufafin da ya fi dacewa musulmi ya saka a jikinsa kalan tufafin da ya fi dacewa ga mumini su ne kalan tufafi farare ko kuma mu ce fararen tufafi domin akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzon Allah yake cewa ilbasu min siyabikumul bayad wa kaffinu fa yake cewa fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mawtaku maza Allah yake cewa ku sanya farfaru daga cikin tufafin domin farin tufafi sune fiyayyen tufafin ku ku jama'a ta musulmi sai yace kuma wa kaffinu fiha mawtaku wato kuma mamatan ku likafani da farin tufafi to dan haka karkashin wannan hadisi malamai suka ce fiyayyen tufafi ga musulmi sune fararen tufafi an gane ko menene hikima anan saboda farin tufafi bayan da za a yi mutum ya zauna da datti da kazanta a jikin shi farin tufafi in ma kai tsananin sa shi wuni ɗaya wuni biyu dole ka canza kaga musulmi ko iya abinda ake bukata kullum a same shi wato a tsabtace bugu da ƙari abinda yake tabbatar mana fiyayyen tufafin da ake buƙatar musulmi ya sanya farin tufafi shine hadisin Jibril hadisin da na cikin sahihai wanda Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yau idh tala'a alaina rajul شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه الى على فخذيه الحديث الشاهد انن سيجي شديد بياض الثياب مي تصنن فرن تفاش شي wannan ba ko da yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin yi masa wasu tambayoyi don haka a karkashin wannan hadisi suka ce yana daga cikin ladabi na dalibai ya zamanto dalibi ya lazumci farin tufafi an gane ko. To dan haka wannan hadisai biyu iya abin da suke nuna mana abin da yake dacewa daga cikin tufafi na musulmi shine farin tufafi. Sannan kala na biyu wanda aka fi so musulmi ya dazanta su ne tsanwayen tufafi, kamar yanda kalan tsanwa nau'i ne na tufafin yan aljanna, ko kuma mu ce kala ne na tufafin yan aljanna, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nubi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adni tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istibraq muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik ni'mat thawab wa hasanat murtafaqa hakalihu wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istibraq. Ubangiji ta'ala ya ce ɗan aljanna a gidan aljanna suna sanya tufafi waɗanda suke tsanwaye, domin lafazin khudurun jam'i ne na akhdar, kamar in ka ce humrun jam'i ne na ahmar, in ka ce sudun jam'i ne na aswad, kamar yadda in ka ce bayd jam'i ne na abyad. Shine ya ce wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istibraq. An gane ko? Haka idan ka koma cikin suratul insan, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istibraq, a jikin ɗan aljanna Ubangiji ta'ala ya ce akwai tufafi na alhariri waɗanda suke tsanwaye. To don haka dai daga cikin tufafin da ake buƙatar musulmi ya lazumce su, kala wanda yake fari shine alayi na farko, sannan kuma tsanwa. Sannan kuma duk wani kalan tufafi mutum yakan iya sanyawa, amma abin da yake haramu mutum ya sanya shine jajjawur, wannan baya dacewa, wannan akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma in jan ya zamanto yana gauraye da wani zane na baki ko wani kala na daban, ba laifi mutum yakan iya sanyawa. Amma tsantsar wanda yake jajjawur ko wanda yake ruwan goro, zallan shi wannan baya dacewa. Wasu malamai sun tafi akan karhanci, wasu sun tafi akan haramci, suka ce wanda dalilin da ake kawowa cewa manzon Allah an ganshi da jan tufafi ba jajjawur bane ba, kamar yadda Ibn al-Qayyim yayi bayani, jani amma ba jajjawur ba, yana da zane sanda sanda waɗanda suke da baki a jikinsa. Amma bayan haka kowane kala kana iya sanyawa, kuma shi kanshi sanya tufafi, yanzu misali in ka shiga cikin Larabawa, idan lokacin sanyi ya zo, galibin tufafin da suke sanyawa suna sanya tufafin da ya karkata izuwa baki, ko wanda yake baƙaƙe, ko wanda suke toka-toka da sauransu, saboda me yasa? Shi bakin tufafi baya ɗaukar sanyi, yana janyo gumi izuwa jikin mutum. Shi kuma farin tufafi shi ko bai jan gumi, ko ana cikin zafi, in dai farin tufafi ne ba yanda za a yi ka ji zafi, kamar yanda mai baƙaƙen kaya zai ji zafi. Na
wannan shi wacan za ta ji ta iya shan magani dan ka dai aiki,
waya ta kace mace tana iya shan jini, tana iya shan magani ta tsida jinin al'ada dan kada ya zo mata a lokacin da ya saba zawwa, kamar misali cikin azumi ko cikin haji. Shi in dai an tabbata babu wani illa tare da magani, ba da yake take iya sha a wannan lokacin, in dai ba zai illanta ta ba, amma tare da cewa shi jinin al'ada abu ne wanda Allah ya tsara masa lokaci, wanda gaggauto da shi kafin lokacin shi yayi, ko kuma jinkirta shi gaban lokacinsa, wannan ya ci karo da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zai iya janyo wata illa mai yiwuwa in kamar mace ta maida abin al'ada yau da gobe. To amma irin wannan lokaci in ta sha domin ta tsaye da jinin kar ya zo a lokacin da ya saba zawwa, to wannan ibadarta da ta yi ibada ce ingantacciya, ba abin da ya shafi ibadarta. Misali ta saba yin al'ada 15, 16, 17 a kowane wata, sai ta sha don kada ta yi jinin al'ada, saboda tana buƙatar kar ta sha azumi. Kaga ba za ka ce ba in ta yi azumi 15, 16, 17 cewa ta yi a cikin kwalukan jinin al'ada, saboda sai in jinin ya zo sannan hukuncin ta yake zama towa hukuncin mai al'ada. Wai ma ya fi da ake rufe gawa da shi mai ayatul kursi, galibi dai ayatul kursi ce a rubuce, lalle tana iya yiwa a samu mai kalmar shahada. Wannan baya halatta wani nau'i ne wanda yake na bid'a. La ilaha illallah tun kana raye ake buƙatar ka tanade ta, ka santa ka san abin da ta kunsa, ka tanadi amsar da zaka bada a cikin wannan rana. Wannan ya fa maka mayafi ne la ilaha illallah ko mai ayatul kursi ba abin da zai amfana maka. Bayyama dacewa ya ci karo da karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da a ce alkhairi ne da baraji ya sirri rayu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wadanda suka biyo bayan su tabi'ai da atba'u tabi'i. A aro shi ake yi. Na'am. Wai idan za a wuce da gawa menene matsayin tashi a tsaya? Tashi a tsaya domin wucewa da gawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, kamar yadda ya gabata a darasin na Bukhari. Kai ba ma gawa ta musulmi ba, hatta da ta arni in za a wuce da ita iya abin da yake karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole a matsayin ka na musulmi ka tashi ka tsaya. Domin kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari, an wuce da gawa sahabbai sai suka ki tashi su tsaya, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su menene sababi. Suka ce ya Rasulullah bai yahudi ne, gawar bai yahudi ne. Manzon Allah ya ce alaysat nafsan, gawar bai yahudi ba rai bace ba. Tsayawar da ake ma gawa ba ana tsaya ma gawa bane a karan kanta domin girmama ta, ubangijinta ne ake girmamawa. Kuma wannan girmama al'amarin mutuwa ne, an gane ku, girmamawa ne dangane da al'amarin mutuwa wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce ta ya kaddara ta tsakankaninmu. Idan ka tsaya ma gawa ba ka tsaya ma gawar bane a karan kanta, ka tsaya ne don girmama ubangijinka. To dan haka ba bambanci tsakanin gawa ta mumini da ta arni. Duk gawa in za a wuce da ita, idan kana zaune sai ka tashi ka tsaya har ta wuce. Idan ko kana cikin tafiya to sai ka tsaya har ta saba da kai. Wannan shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma hukunci ne tabbatacce, kamar yanda al-Imam Nawawi a cikin Sharhin Muslim ya haka ito maga a kan ƙarƙashin wasu hadisai wanda wasu suna ganin cewa tsaya ma gawa hukunci ne mansukh, amma magana mafi inganci mafi rinjaye hukunci ne tabbatacce, ba a shaje shi ba. Na'am. Kamar ni
mutum ne matan shi ba su rikan shi ne
suka hana ta dawowa. Wai misali kana aure da mace, uwayenta suka hana ta koma gidanka, kana da wata ja a kan haka? Kana da ja, jan kaɗi ne. In ma ta dawo, idan ba ta za ta dawo ba kenan, sai a je gaban alkali a yi kulgu a rama ma sadakinka, shi ne iya janka ana banda shi baka da wani abu. Haka in ita a karan kanta ta ce ba za ta koma ba, ko mahaifanta suka ce ba za ta koma ba, ta bi maganar mahaifanta, to janka ɗaya ne a je gaban alkali a yi kulgu a rama ma sadakinka, shi kenan ka sake ta. Kamar yadda Fatima bintu Qais an gane, ko kuma mu ce matar wato wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda ta nuna ba ta son mijinta, an gane ku, shine Sabit ibn Qais ibn Shammas, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta. Menene laifinsa? Ta ce ya Rasulullahi ba shi da laifi a wajena daidai da rizqa da zarra, kawai illa ba na son shi ba na kaunar shi. Manzon Allah ya ce to tunda ba kiya son shi ba kiya kaunar shi, za ki iya maida masa gonar shi wadda ya baki a matsayin sadaki? Ta ce balwan ziyada. Ta ce ya Rasulullahi hamma da kari. Manzon Allah ya ce to maida mishi gonar shi, kai kuma sakatta. Wannan shine khulu, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana da nasi wanda yake na Al-Qur'ani. a gane ko darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ne cikin kitabul jana'iz mun tsaya karshen hadisi na 160 hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda wanda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an masa likabani a cikin zane uku wadannan zane uku yamaniya wato sakani na birnin Yaman sahuliya kuma na alƙaryar sahul bibi kuma waɗanda suke farare kal Aisha tace laisa fiha qamisun wala imama a cikin zane uku da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama likafani Aisha tace ba riga balantana rawani wanda kamar yadda muka yi bayani anan Aisha Allah ya kara mata yadda ta bayyana mana nau'i da kala da adadi game da likafani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam launin da launi ne wanda yake fari kamar yadda yake wa kafinu fiha mautahu ku sanya farin tufafi domin farin tufafi sune fiyayyen tufafin ku ku jama'a ta musulmi yace kuma mamatan ku likafani to da haka aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalan fari shine kalan wato likafanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ana an buga an rasa farin tufafi shin ya halatta a yi masa da baki ko wani kala na daban kwarai da gaske an gane ko in an samu ne to fari ake bukata amma idan ba a samu kalan fari da kowane kalan tufafi za a iya mamaci da kafani sannan wato nau'in abinda aka saka wannan likafani nau'i wannan auduga ce an gane ko auduga ce kamar yadda a wata riwaya akwai ziyadar min kursu wato na auduga ne wannan zane uku wanda aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a likafani adadi ko Aisha sai ta ce uku a ukun nan wato ba kari wannan shine karshe shine gaya abinda yake sunna yin lufafa ta wannan an bada abinda yake na wajibi amma in su samu ne abinda yake sunna akai adadi uku kamar yadda haka aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kuma a cikin ukun Aisha tace laisa fiha qamisun wala imama ba riga ba rawani a cikin ukun da aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kamar yadda bayani ya gabata za a shimfida shi zana kenan sai a dura mamaci ai masa riran idan aka masa riran kenan sai a janyo wannan harshe sai a maida sannan kuma sai a janyo wannan sai a nade dai kenan sannan sai a saki dauke shi sai a dora shi akan zani na biyu sannan shi ma sai a janyo harshen sai a dunka sannan sai a janyo harshen guda sai a dunka sai a nade biyu kenan sai a dauke shi a saki shimfida na uku sai a dora shi a janyo wannan harshe a dunka sannan a janyo wannan a dunka sai a kulle wajen kawahuwan da wajen kan sannan kuma tsakiyar sai a zarge idan an je an saka shi a cikin rami wannan kulli da aka yi sai a kunce daman fa'idar kullun ba dan komai ba dan kada ya zaizaye shine to wannan shine iya abin da yake na likafani a sunna maganar cewa namiji a yi masa rawani a yi masa riga a yi masa wando a yi masa gyamtu sannan a yi masa lufafa daya ko a yi masa in an yi riga an masa wando sai a yi lufafa uku ko in an yi wato riga da wando da rawani sai a yi masa lufafa biyu in an gama ya zama biyar mace a yi mata bakwai wannan duka babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma akwai da wanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda yake sabanin shi wanda yake Allah ba zai zaba ma manzansa wani al'amari sai wanda yake fiyayye don haka Allah ya zaba masa iya abin da aka masa likafani tufafi uku cikin zane uku aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barantana ma bai inganta ba ba maganar a yi masa rawani ko a yi masa riga ko a yi masa gyamtu ko a yi masa wando duka wannan bata taso ba kamar yadda Aisha anan Allah ya kara mata yadda ta kure mana cewa ta laisa fiha qamisun wala imama a cikin ukun ba riga wato barantana rawani قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والستون بعد المئة عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حكوة وقال أشئرنها إياه يعني إذارة وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وإن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
لا
وتؤم عطية الأنصارية واندا حديث تياغ باتا تم أتكم باب صلاة الإيدي wanda ita Ummu Atiya tana daga cikin jarumai daga cikin matan sahabbai wanda yaki daina bin daya sai da ta fita yaki bakwai tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko wanda ta shahara da wannan kinaya Ummu Atiya amma sunanta na hakika shine Nusayba Allah ya kara mata yadda take cewa دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته تجي منزل الله صلى الله عليه وسلم وتياشب وجم لوكا چند يرسى زينب الله يمت رسوا يرسى منزل الله صلى الله عليه وسلم أنم كمر يند وترواية تبين اتجي زينب lafazin tuwfiyat kenan lokacin da mala'ikan mutuwa ya karbi rayuwarta da izinin Ubangiji subhanahu wata'ala domin in aka ce alwafa wato shine kenan cikar ajali iya kwanukan da Allah ya yanka ma mutum in sun kai to Ubangiji ta'ala na turo wakili na musamman shine mala'ikan da Allah ya wakilta shi domin karbar rayukan bayi amma ba a karan kansa ba yake karbar ran wanda ya ga dama wannan akida ce ta jahiliya waɗanda suke ganin cewa wato ita mutuwa matsayinta kamar wato taguwa ce wadda take mai dindimi ko ina ta sa gaba kaɗa take wanda su a iya tunaninsu kawai ita mutuwa kan mai uwa da wabi ne kamar yadda wani mawaki a jahiliya yake cewa ra'aytul manaya khabqa ashwa'a man tusib tumithu wa man tuqdi amma fa yahrali haka Zuhair yake faɗa yace ra'aytul manaya yace ni dai ina kudurin mutuwa khabqa ashwa yace tana fagamniya ne irin fagamniya na taguwa mai dindime man tusib tumithu duk wanda mutuwa ta kai masa karo ta yi dace da shi sai ta karbi rayuwarsa wa man tuqdi wanda ko mutuwa ta kuskure masa yu'ammar za a tsawaita kwanukan rayuwarsa fa ya harabi kuma ya tsufa to dan haka ita in aka ce tuwfiya fulan ma'ana wane ya cika ajalinsa kenan Allah ya turo mala'ika ya karbi rayuwarsa da izininsa kamar yadda yake kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kuma ila rabbikum turja'un to shine nan Ummu Atiya take cewa hina tuwfiyat ibnatu wato a lokacin da Allah ya karbi rayuwar wato yarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Zainab faƙala sai manzon Allah ya ce da mu wato ku wanke ta wanka uku au khamsan ko biyar au aksara min zalik ko kuma sama da haka in ra'aytunna zalik in har kun ga ta buƙaci a dada akan biyar bima'in wasidir abinda za ku wanke ta da shi manzon Allah ya ce ruwa wato da ganyen magarya sai yace wa ja'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafur wannan kokonto ne aka samu daga marwayci a wankan na karshe manzon Allah yace ku sanya wato turaren kafir ko kuma ku sanya wani abu wanda yake na kafir ma'ana a daddaka shi a zuba a cikin ruwa sai yace fa idza farabtunna wato idan kun gama wanke ta fa'adhinni manzon Allah yace ku sanar da ni lafazin fa'adhinni an ciro shi ne daga al'azan al'azan bi ma'ana al'ila sanarwa don haka kiran sallah ake kiran shi azan bi ma'ana al'ila mu bi dukuli waqti salati bi alfazin makhsusa kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa fa'adhana mu'adhdhinun bainakum al'anatullahi 'alal zalimin kamar yadda can yake cewa wa azanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajji al-akbar annallaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhahir ya'tina min kulli fajjin amiq kamar yadda can ubangiji ta'ala ke cewa fa in tawallaw fa kul azantukum ala sawa ay a'lamtukum don haka ya gabata da yake cewa afala azantumuni me ya hana ku sanar da ni shine anan yace fa idza farabtunna manzon Allah yace idan kun gama wanke ta fa'adhinni manzon Allah yace ku sanar da ni falamma faragna lokacin da muka gama wanke ta ummu adiya tace azannahu sai muka sanar da shi kamar yanda yake can qalu azannaka ma minna min shahid ai a'lamnaka shine tace falamma faragna lokacin da muka gama wanke ta azannahu sai muka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mun gama kamar yanda ya mana umarni ba a aqana hikwa manzon Allah sai ya ba mu gyamtar shi nan kana da fuska biyu a larabci game da lafazin shi in ma ka ce alhikmu ko kuma ka ce alhaqu ha'un kin kai masa wasali sama ko kai masa wasali kasa wanda asali idan aka ce alhikmu wato shine tsatsan mutum to dan haka shi gyautu sai aka bashi wannan suna domin anan ake daura shi shine tace fa a bana hikwa wato manzon Allah sai ya ba mu gyamtarsa wa qala ashirna ha iyyahu manzon Allah yace ku sanya shi ya bugan gangin jikinta ma'ana ku sanya shi ya buga jikinta domin lafazin ashirna ha an ciro shi ne daga ashiar ashiar shine tufafin da yake likuwa daga fatar jiki duk tufafin da yake likuwa da fatar jiki shine ake kiran shi da shi'ar an gane ko dan haka kayan mawaka ake kiran su da shi'ar dan galibi da wuya zaka ga mawaki ya sanya riga wadda take ta matsa yawa duk galibin mawaki in zai sanya riga zaka ga riga ce wadda ta matsa jikin shi to dan haka ake amfani da lafazin akan tufafin mawaka to amma asali in aka ce ash-shi'ar tufafin da yake likuwa da gangan jiki kenan as-sawbul mulasiqu lil jasad shine anan manzon Allah yace ash-shi'irna ha'iyahu ku sanya wannan gyautunawa wato ya bugan gangan jikinta ya'ani izara abinda yake nimi kenan gyautarsa a wata riwaya manzon Allah yace da su aw sab'an kenan ku wanke ta wanka uku ko biyar ko bakwai an gane ko kenan aw aktsara min zalik kuma sai ta biyo baya ummu adiya sai take cewa kuma manzon Allah yace da mu ibda anabi mayaminha wato ku fara daga bakuwanta wadanda suke na dama wa mawadi'il wudu'i minha wato daga bakuwan arwalla su ake fara wankewa wane ne ga bakuwan arwalla fuska da hannuwa da kai da kawahuwa arwalla ake ma mamaci irin yanda kake yi kana kai shine sai cewa inna umma adiya wato lalle umma adiya Allah ya karrama ta yadda sai ta ce waja'alna ra'saha thalathata qurun da muka tsihi kanta muka wanki gashin wato sai muka yi kamun uku an gane ko muka mai da kamun uku gashin nata wanda kamar yanda yake a cikin riwayar da suka ma gashin ta kamu uku kamu daya shine a nasiya nasiya ita ce madiga kenan an gane ai an san madiga abinda ake nihi da madiga idan aka aske kan yaro karami misali zaka ga wani wuri inda yana da taushi a gaban kusan goshin shi kenan inda yake yake kamar misali lumfasawa, to nan shine ake kira da nasiya, kokuwar kai kenan, ko kuma kace madiga. Nan suka mata kamu guda, kamu na biyu su kuma a jihin kai kenan, daya anan bangaren dama, daya anan bangaren hagu. Da suka yi wannan kamu uku sai suka jeho su bayan ta, kamar yadda karin bayani zai zo akan haka. A takaice, wannan hadisi wato na mana bayani game da yanda ake wanke mamaci, kamar yanda anan ita Ummu Adiya Allah ya karama ta yadda take ba da labarin ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da su su wanke diyarsa ba dan komai ba, wato dan su wanke ta a bisa mafi cikar wato sifa ta wanka yanda ake wanke mamaci, dan ta bar duniya ta hadu da Ubangijinta subhanahu wa ta'ala matsayin tana tsarkakakka, kamar yanda tana rayuwa tsarkakakka ce, saboda iyali ce ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su kuma iyallan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun suna rayuwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkake su. Innama yuridullahu li yuzhiba ankum risa ahlal bayt wa yutahhirakum tadhira. To kamar yanda a rayuwa a tsarkake take, to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu mafi cikar sifa yanda ake wanke mamaci. Farko dai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su wato su wanke ta mara, domin ciyayi su wanke ta su uku ko su biyar, a wace riwaya sai yace ko bakwai, ko kuma sama da haka kenan in har ta bukatu. Yanzu misali aka masa wanka daya, biyu, uku, sai aka ga bai tsarkaka ba, akwai wani abu na datti a jikinsa, ko kuma wata kazanta ta sake fitowa, to anan sai a ƙara wanka na hudu da na biyar. Idan aka kai na biyar aka ga bai tsarkaka ba, to sai a ƙara na shidda da na bakwai. Idan aka kai na bakwai aka ga bai tsarkaka ba, wani abu ya fito, ko kuma dattin da yake jikin shi bai fushe ba, sai a ƙara na takwas da na tara. In a na tara ma bai tsarkaka ba kenan, sai a ƙara na goma da na sha ɗaya. Don haka dai shi wankan ka'ida abin da ake yi mara, kuma ƙarancin abin da yake sunna mamaci a wanke shi wanka uku, a gane ko? Kamar yanda anan yake cewa, shi ne yake cewa wanke ta su uku, kaga uku kenan, wannan shine karanci. Sannan sai yace ko biyar, ko kuma sama da haka. Sannan kuma abu na biyu manzon Allah yace da su wato su wanke ta da ruwa, wato da ganyen magarya. Me yasa anan? Saboda kasancewar ganyen magarya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke tsaftace jikin dan adam, kamar matsayin sabulu ne a wancan lokaci. Don haka in ba a samu ba ganyen magarya a yau, ana iya sanya sabulu domin ya tafiyar da duk wata kazanta wadda take jikin mamaci. Amma fa in an samu ganyen magarya, wato shi ya fi dacewa, saboda wato wasu hikimomi, domin shi ganyen magarya abu na hurku wanda yake tare da shi yana kame jikin mamaci, ma'ana gangan jikin bai ya saukin saki. Sannan abu na biyu, ganyen magarya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kai gaya a kan gusar da dukkan wata kazanta. Don haka anan in an samu ganyen magarya, shi ya fi dacewa a daddaka shi a buga shi a cikin wannan, kamar yadda ake buga sabulu ya yi kunwa, to da shi ake buƙatar a wanke mamaci. Don haka anan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bima'in wasidir, wato da ruwa da ganyen magarya. Sannan abu na uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu, sai ya nuna cewa su fara daga bakuwan arwalla, wato kuma daga bakuwa waɗanda suke na dama. Me yasa anan ya ce a fara wanke gabakuwa na arwalla? Domin duk a gabakuwan da suke jikin ɗan adam, gabakuwan arwalla su ne sha gaba a wajen daraja, suna da matsayi a jikin mumini. Don haka saboda matsayinsu, manzon Allah ya yi umarnin a gabatar da su a wajen wankewa. Shine yace kenan wa bada'na bimayaminha wa mawadi'il wudu'i minha, wato da gabakuwa na arwalla kenan, su ne fuska da hannuwa zuwa gwiwar hannu, sannan da kai, sannan da kawanguwa zuwa idanun sau, su ake fara wankewa. sannan abu na hudu kenan bayan an wanke gabaguwan arwalla sai a wanke sauran gangan jiki to amma idan za a wanke sauran gangan jiki za a wanke bangaren dama kafin hagu don haka yace ifda annabi mayaminha kufara da damarta an gane ko kenan sai an wanke gabaguwan arwalla sannan kuma sai a zo a wanke bangaren dama sannan kuma sai a wanke bangaren hagu sannan abu na biyar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace waja'alna fil akhirati kafura a wankan na karshe manzon Allah yace ku sanya wato turaren kafir sanya turaren kafir shi ma akwai hikima hikima ta farko wato yana kamsasa gangan jikin dan adam sannan kuma hatta da wurin zai kamsasa shi domin wuri ne wanda mala'ikun Allah suna sauka sannan abu hikima ta biyu turaren kafir yana kame jikin mamaci kamar yadda ganyen magarya yake kame shi baya saukin saki abu na uku kuma turaren kafir yana kore dukkan wani kwari ba zai rabu ba jikin dan adam saboda dan adam koda ya mutu yana da alhurma in ga kwari ya hushi to abin da yake bukata ka kade masa an gane ku kowa ya san mutanen da a cikin akwati turaren kafir ake sawa idan aka saka shi duk wani kwari bai shiga cikin wannan kaya to hikima kenan na farko yana kame jikin mamaci bai gogawar saki na biyu yana kamsasa jikin na uku sannan yana kure masa duk wani kwari to amma anan sai manzon Allah ya ce a sanya a wanka na karshe menene hikima da ya ce a sanya a na karshe menene hikima yawwa dan yawan su inda aka sa a na farko ko a na biyu kaga wanka na uku idan ya biyo baya zai wanke wannan turaren to amma dan haka sai ya umarin cewa a na karshen shine za a sanya turaren kafin abu na biyar manzon Allah sai ya umarin cewa in sun gama su ba shi labari an gane ko domin ya nuna musu abin da ya dace ai da ku suka gama suka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sun gama manzon Allah sai ya dau wato zanan sa wanda yake daurawa a jikin shi shine al-izar ko kuma ka kiraye shi da al-hikim gyautu kenan in aka ce gyautu kenan zanan da maza suke daurawa a wancan lokaci kamar yanda a yau mata suke daura shi shine manzon Allah sai ya ba su wannan gyautu nashi sai manzon Allah ya ce ashirna hadiyahu wato ku sanya shi ya bi gangan jikinta kenan ya zame mata shine likabanin da zai rabu da gangan jikinta a burko kenan an gane ku dan karka fahimci cewa akan shi shi kada ya ka tsaya a shi wannan ya zama to shine zai bi gangan jikinta sannan kuma sauran cikon likabanin za su fito baya bayani dangane da hikima game da haka zai sannan abu na gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ummu adiya take cewa waja'alna ra'saha thalathata quhum tace sai muka maida gashin kanta ya zamanto kamu uku lafazin quhum wato jami'i ne na qarn abinda ake kira da qarn wato shine kahumi take nihi anan kenan shine gashin da aka tuka kenan ya zamanto kamu uku suka mata kamar yadda yake cikin wata riwaya da suka yi wannan kamu uku kenan daya anan madiga shine kenan nasiya mukhalqatar kai biyu sai suka yi suke nan a nan haka sannan sai suka game su sai suka juyo su baya aka kame su to dan haka a takaice wannan shine sifar yanda ake wanke mamaci a bisa mafi cikar sifa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu dan haka wannan hadisi na nuna mana cewa wanke mamaci namiji ko mace wannan wajibi ne abu ne wanda Allah ya tilasa mana ta ina muka fahimci cewa wanki mamaci wajibi ne a cikin wannan nasi umarni ne faqala ghsilnaha thalathan aw khamsa manzo Allah yace ku wanke ta wanka uku ko wanka biyar an gane ku wanke ta su uku ko su biyar ko sama da haka kaga anan umarni ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wannan umarnin abin da yake fa'idantarwa shine wajibi don haka wanke mamaci namiji ko mace wannan abu ne wanda yake wajibi kuma wanda yake abu ne wanda yake dole illa kasancewar wanda za a tuge a nan sai shahidi, shi wanda ya mutu a fagen daga wanke shi ba wajibi bane ba, amma in an wanke shi kuma ba laifi bane. Maza Allah ce ai ku binne su da jinin su, domin a kiyama za su tashi launi launin ne na jini, amma kanshi kanshi ne na al-riski. Sannan abu na biyu za mu fahimci a nan, ashe mace idan Allah ya mata rasuwa waɗanda suke jibintar wanke ta wato su ne ‘yan uwanta mata, in dai mace ce Allah ya mata rasuwa ko mahaifinta ko ɗanta ba zai jibinci yi mata wanka ba, balantana kane kowa, wanda ya cancanta su jibinci wankanta su ne ‘yan uwanta mata. Sai dai malamai sun yi rangwamen yarinya karama wadda ba ta kai shekara bakwai ba, ba laifi in ba matan da za su wanke ta maza suna iya wanke ta. Sai haka kuma kamar yadda mata su suke jibintar wanke mace, haka su ma maza su suke jibintar wato wanke ɗan uwansu namiji. Haka bai ya halatta mace ta wanke namiji ko da mahaifinta ne ko da ɗanta ne, illa kasancewar idan yaro ne karami wanda bai balaga ba, ba laifi wato mata suna iya wanke shi, yaron da bai wuce shekara bakwai ba shi ma suna iya wanke shi kamar yadda malamai sun yi rangwame a kan haka. To don haka malamai suka tafi a kan cewa in mace Allah ya mata rasuwa a inda babu matan da za su wanke ta, kuma babu wani wanda yake muharrami, inda muharrami sai ya yi mata wanka ta saman wani tufafi kenan, a lulluɓe gangan jikinta ana zuba ruwa kenan sai ya wanke ta muharraminta. In kuwa babu muharraminta wanda zai mata wanka ta saman wani tufafi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba tube shi ba akai, da kayansa aka masa wanka ana zuba ruwa, wato suka sanya wani abu suka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanka, suka wanke shi ta saman tufafinsa kamar yadda hadisi ne tabbatacce. To amma a nan kenan in babu matan da za su wanke mace, Allah ya mata rasuwa kuma babu muharraminta wanda zai mata wanka ta saman wani tufafi, a nan kenan mazan da suke tare da ita sai su yi mata taimama, ya samu wani ya yi mata taimama, ya shafi huska ya shafi hannuwa zuwa wato shine tsintsiyar hannu. Sai dai abinda kawai dalili ya keɓance shine kasancewar wato mace tana iya wanke mijinta idan Allah ya masa rasuwa, haka wato ita ma wato shi ma yana iya wanke matar shi idan Allah ya mata rasuwa, kamar yadda hadisi ne sahihi Aisha Allah ya ƙara mata yadda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya dawo daga wata jana'iza a nan makabarta ta Baqi'a, Aisha tana ciwon kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajenta, Aisha sai take cewa wara asa, take cewa wayyo kaina. Manzon Allah sai ya ce bal ana wara asa, bari dai ni zan ce wayyo kaina. Manzon Allah ya ce ma baraki law mitti qabli fa gassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu alayki wa dafantuki. Aisha manzon Allah ya ce me zai dame ki idan kika rigaye ni mutuwa a ce ni na miki wanka, namki da kabani, namki sallah, kuma na je na binne ki da hannuna, me zai dame ki akan haka? Kaga a nan dalili ne tabbatacce wanda yake nuna mana halaccin miji yana iya wanke matar shi, haka nan mace tana iya wanke mijinta idan Allah ya mata yin su rasuwa. Wannan hadisi da muka karanta yana cikin musnad na al-Imam Ahmad da sunan na al-Imam Darimi, hadisi ne ingantacce kamar yadda Albani ma ya inganta shi. Haka akwai hadisi wanda Ibn Majah da al-Imam Abu Dawud sun fitar da shi da dangane ingantacce, Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ghayru nisa'i. Aisha take cewa da a ce akwai yanda zan yi, tace wallahi ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama face matan shi. An gane inda ina da ta cewa tace to da ba wanda zai masa wanka face matan shi. Don haka al-Imam al-Baihaqi sai yace fatalahafat ala zalika, Aisha ta nuna damuwarta akan haka, sai yace wala yutalahafu illa ala ma yajuz, nuna damuwa ko ba a yin ta sai akan abin da ya halitta, abin da bai halitta ba ka nuna damuwarka akan shi. Kenan anan Aisha tana nuna damuwarta ne akan abin da ya halitta ta yi, an gane ku to dan haka kenan anan abinda muke so mu gane suwa suka wanke Zainab da Allah ya mata rasuwa ɗan uwa mata to haka mata su suke jibintar wanke mace kamar yanda maza su suke jibintar wanke ɗan uwan su namiji kenan sai dai namiji yana iya wanke matar shi in Allah ya mata rasuwa haka ita ma mace tana iya ma mijinta wanka sannan kuma wannan yana nuna mana kenan kasancewar hikima anan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya meka musu gyautar shi manzon Allah ya ce ku sanya shi ya bi gangan jikinta hikima anan dan ta samu albarka da abin da ya shafi jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka cokan kinsa ma'abucin albarka ne Allah ya kinsa albarka a gangan jikin shi da duk abin da ya shafi jikinsa an gane ku don haka sai ya bada mayajinsa manzon Allah ya ce ku yi masa dukkanin da shi ma'ana ku sanya ya zaman tu shi ne kenan zai rabu gangan jikinta to don haka malamai suka ce wannan ya keɓanta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman albarka da abin da ya shafi jikin wani an gane ko wannan ba zai ketare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wani daga cikin malamai ko wasu salihan bayi saboda wasu dalilai dalili na farko wannan al'amari ba yanda za a yi wani ya tsaya matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka domin akwai fage wanda yake mai nisa tsakanin duk wanda ka sani mai daraja da tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa wa shattana ma baina surayya wa sara abinda ke tsakanin tauraron surayya da duran kasa abu ne wanda yake mai nisa inda za a hada darajar duk wanda Allah ya halitta mai daraja tun daga Adam alaihi salam har zuwa kiyama gaba daya a dunkule wannan daraja ta al'umma ba mu dauki ba daraja daya daga cikin daraja dubu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka ba yanda za a yi ka kiyasta wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce rigar wani salihin bawa ana iya zuwa amma wani likafani domin ya shahi albarka fuska ta farko kenan malamai suka ce akwai fage wanda yake mai nisa tsakanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani dan haka ba za ka kiyasta wani akan shi ko mun nagartar shi abu na biyu malamai suka ce wannan al'amari ne wanda yake tauqifi wanda bai ya tabbata dole sai da dalili wanda shari'a ta tabbatar da shi babu wani dalili wanda ya nuna za a nemi albarka da tufafin wani amma wani dukkan an gane ku babu wani dalili abu na al'amari na uku kuma sahabbai sun yi sani sun tabbatar da cewa bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Bakar shine fiyayyen al'umma shine mai daraja to amma sahabbai basu aikata haka da Abu Bakar ba basu nemi albarka da abin da ya shafi jikin shi cewa su ma mamacin su likafani basu nemi albarka wato da ruwan arwalla ta Abu Bakar ko gashin sa ko kakin sa kamar yanda suke nema da wato ruwan arwalla na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabata a darasin mu na Bukhari idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwalla sahabbai sai sun kusa yakar junan su akan ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa fama yake ya samu ya shafa a jikinsa wanda bai samu ba sai ya je jikin dan uwan shi gogi ne ma shi ma ya shafa a jikinsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi kaki ma'ana ya tuhu majina sahabbai wasu su suke kowa fama yake ya fado a jikin shi ya shafa a jikinsa haka ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo yayi jifa ya soke hadayar sa manzon Allah da ya kirawo wanzalo sa da ya aske masa bangaren dama sai ya ba Abu Talha yace wannan naka aka aske masa bangaren hagu sai ya ba Abu Talha yace a raba ma jama'a aka raba musu wani ya samu gashi biyu wani ya samu gashi uku gaba daya an raba musu su je su nemi albarka da gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka wannan al'amari ne wanda yake fanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda a ce ana neman albarka da miyan wani ko da majinarsa ko da gashinsa ko da ruwan arwallarsa ko da tufafin da ya shafi jikinsa to da manzon jiya wato sun nemi albarka da abin da ya shafi jikin Abu Bakar Allah ya kara masa yadda saboda shine fiyayyen al'umma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ma kana neman khatamul awliya to shine cika maka wuri dan babu wani mai daraja sama da shi bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka nan bayan wucewar Abu Bakar, Umar ba a aikata haka ba game da shi, domin Abu Bakar ya wuce babu mai daraja sama da Umar. Bayan wucewar Umar Usman, bayan wucewar Usman Ali, babu ɗaya daga cikin sahabbai wanda aka nemi albarka da abin da ya shafi jikinsa, ko da miyansa, ko da majinansa, ko da ruwan arwallarsa. Sannan abu na hudu, neman albarka da abin da ya shafi wato jikin wani, wannan shishigi ne a cikin addini. Wanda shishigi a cikin addini shine kuranga, ko mu ce tsani, wanda ke kai mutum zuwa shirka. Dan duk waɗanda suka fada cikin shirka magabatan kwarai ba komai bai kai su illa shishigi a cikin addini. An gane ko? Dan haka kasancewar anan wasila ce mai kai jama'a zuwa shirka, neman albarka da abin da ya shafi jikin wani. Sannan kuma abu na biyar, kasancewar shi wanda za a nemi albarka da abin da ya shafi jikinsa, wannan wata babbar fitina ce. Saboda wannan zai iya kungura masa kai ya ga cewa shi wata tsiya ne, gaya har ana neman albarka da shi. Ka'ida kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana innamal umur, yake cewa al'umuru bil khawati, al'amura wanda ake la'akari da su akan abin da mutum ya cika a duniya. To wannan da aka zo aka nemi albarka da miyansa, ko da majinarsa, ko da ruwan arwallarsa, ko da tufafinsa, wa yake da tabbacin ga abin da zai cika? Zai bar duniya da imani, ko kuma zai bar duniya akan kafirci? Kenan he, in an samu tabbas, in an san zai cika da imani, kenan a lokacin nan ya zaman tuwo ya cancanta a nemi albarkar shi. Shi kuma cikawa da imani al'amari ne na gaibi. Innamal umuru bil khawatir, kenan tunda ba mu san ba da abin da zai cika, ya cancanta a nemi albarka da abin da ya shafi jikinsa? Bai cancanta ba. To don haka wannan abu ne wanda yake banda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don haka ya ba da tufafinsa wanda yake daurawa, yace ku sanya ya zaman tu shine zai bi gangan jikinta, dan ta samu albarka da abin da ya shafi jikinsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To don haka kenan a takaice wannan abin da ya shafi wato wanke mamaci. Sannan sai mu je hadisi na gaba. الحديث الثاني والستون بعد المئة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تهنئوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كثر الأنوق. وفي حديثنا تريد ستين ديو عبد الله بن عباس الله يكرم سيدا كيف تأتي بينما رجل واقف بعرفة، yayin da wani mutum yana tsaye akan taguwarsa a Arafa. An gane ko? Yana gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Iz waqa'a ar-rahilati, wato sai ya sirmiyo daga kan taguwarsa ya fado kasa. Fa waqasathu, sai wannan taguwa ta karya masa wuya, fadowar da wuyan sai ya karye shine. Aw qala, sai ya ce fa awqasathu, duka ba shi da bambanci ta fuskar ma'ana, in ma ka ce alwaqsu ko kuma an gane ko ka ce fa waqasathu ko kuma fa awqasathu, duka ba su da bambanci ta fuskar ma'ana. Fa waqasathu kenan sai ta karya masa wuya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su ku wanke shi bima'in wasidiq, wato da ruwa da ganyen magarya. Wa kafinuhu fi thawbihi, manzon Allah yace kuma ku yi masa kafani a cikin tufafinsa. An gane ko? Shine zanansa da mayafinsa. Wala tuhanniduhu, manzon Allah yace kar ku shafa masa turare. Lafazin wala tuhanniduhu an ciro shi ne daga alhunu, idan aka ce alhunu wato shine turare. don haka a wata riwaya sai yake cewa wala tuqayyibuhu, kar ku shafa masa turare domin shi ma an ciro shi ne daga abib. Sai yace wala tukhammiru ra'sa, dan Allah yace kuma kada ku lullube masa kai. Wannan an ciro shi ne daga al-khamr. Idan aka ce al-khamr wato shine tabdiya, ma'ana rufe abu a lullube shi. Don haka bayani ya gabata, giya ba a ce mata ba giya illa kasancewar tana lullube hankali, ka kasa gane abu mai kyau da mara kyau. Shine yace wala tukhammiru ra'sa, kada ku rufe masa kai. Fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya, domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaika allahumma labbaika. An gane ko lafazin mulabbiyan wannan mansubun ne alal hal, kenan za a tada shi a ranar kiyama qa'ilan labbaika allahumma labbaika, yana mai fadar labbaika allahumma labbaika. Sannan a wata riwaya sai yace wala tukammiru wajhahu wala ra'sa, manzo Allah yace kada ku rufe masa fuska ko kansa. Sai malam ya fassara mana wannan kalima alwaqsu, sai yace kasrul unuk, wato shine karyewar wuya. A takeice nan Abdullahi dan Abbas yana ba mu labarin abin da ya wakana game da wannan sahabi lokacin da yana tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Arafa. Yanda an zo da karar kwana, yana faduwa kenan wuya ya kare, Allah ya karbi rayuwarsa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna ma sahabbai yanda ake aikatawa da wanda ya dau harari, to ya sha bamban da wanda baya cikin harari. Dan haka dai farko manzon Allah ya ce su wanke shi da ruwa da ganyen magarya, irin yanda ake wanke kowane mamaci. Abu na biyu sai manzon Allah ya ce wa kaffinuhu fi thawbihi, ku yi masa likafani a cikin tufafinsa, wannan tufafi da yake dauke da shi na harami. Manzon Allah ya ce ku yi masa likafani. An gane ko? Kaga ashe a nan wanda ya mutu yana dauke da harami, a wannan tufafi nashi na harami da su ake masa likafani. Ba laifi akan iya ƙara masa, amma waɗannan biyun su ne ake masa. To a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa kaffinuhu fi thawbihi, wato ku yi masa likafani a cikin tufafinsa. To shi ne a nan malamai suna da ƙa'ida, an gane ku, musamman malaman usul, wanda wannan ƙa'ida farkon wanda ya faɗe ta shi ne al-Imamu Shafi'i, domin shi ya yi fice a wannan fage, sannan sauran malamai suka biyo baya. Shine suke cewa tarkul istifsali fi maqami ihtimal yanzilu manzilatal umumi fil maqal, wato barin neman bayani a matsayi wanda yake na tana yiwuwa, wato na tsayawa matsayin kenan magana wadda take famaniya. Anan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nini da yace wa kaffinuhu fi thawbihi, ku yi masa likafani a cikin tufafinsa. Wannan yana nuna mana cewa yin likafani shine ake gabatarwa akan komai daga cikin dukiyar mamaci, hatta da bashi. An gane ko? Domin anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai nemi bayanin cewa akwai bashi akan sa ko babu. Da ma Allah ya masa rasuwa da manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya, sai ya ce wa kaffinuhu fi thawbihi, wato ku yi masa likafani a tufafinsa, ma'ana zanin sa da mayafinsa. To da haka malamai suka ce idan mutum Allah ya masa rasuwa abubuwa hudu ko kuma haƙuƙuwa hudu su ne suke ratayuwa da dukiyarsa, wanda kuma ɗaya bayan ɗaya haka suke ajiye. Kenan farko idan mutum Allah ya masa rasuwa, abinda ake gabatarwa a cikin dukiyarsa shine mu'alut tajhiz. An gane ko? Wato ɗawainiya wadda take ta tattala shi domin kai shi makomarsa. A saya masa likafani, a saya masa turaren da za a shafa masa, a sayi itacen da za a jira a cikin kabarinsa, in itace ake sawa, in ma ramun biya ake, to anan a biya masa a cikin dukiyar shi duka za a dauki wannan. To amma idan wani yayi tabarru ya fitar da wannan kudade daga aljihun shi ya taimaka, to wannan ba laifi akan iya amsa a yi. Amma in ba wanda ya bada, to dole a cikin dukiyar shi za a dauka abu na farko idan yana da. To idan ba ya kuma wa zai dauka? Idan ba ya kenan waɗanda suke dange shi na kusa su ne za su dauki wannan nauyi. In ba su, su ma an wayi gari talakawa ne, ko kuma ba a san ba su wane ne dange shi, kenan wannan al'amari ne akan hukuma, ita za ta dauki nauyin duk abin da ya shafi tattala shi. sannan abu na biyu wato shine bashi bashi in ma wanda yake na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma bashi wanda yake na bayinsa bashi na Allah subhanahu wa ta'ala ita ce zakka an gane ko ko kuma wato bashi wanda yake tsakanin sa da bayi amma a bangaren bashi ma malamai suka ce bashin da aka amsa ta hanyar jingina shi ake gabatarwa akan bashi haka domin ai akwai bashin da mutum zai kawo jingina ya baka wani abu garanti ya amshi kudade a wajenka in ya kawo maka kudi ya amshi kayan shi to wannan shi ake gabatarwa akan bashi da mutum yazo ya amsa kai tsaye haka da bashin Allah kenan da bashi wanda yake na bayi shi yake biyo bayan an fitar da kudin kenan dawainiya ta tattala shi sannan abu na uku shine abin da yayi wasiya in yayi wasiya to wannan wasiya za a zartar da ita daga cikin kashi daya daga cikin ukun dukiyarsa ko kuma abin da yake karancin haka daya daga cikin kashi hudu ko daya daga cikin kashi biyar in wannan abin da yayi wasiya ya karo akan kashi daya daga cikin ukun dukiya to baya halatta daidai da dala a dauko daga cikin wannan kashi biyu a kara sai da yardan magada sannan haƙƙi na hudu wanda yake ratayuwa da dukiyar mamaci bayan an gabatar da wannan uku shine haƙƙi wanda yake na gado haƙƙi wanda yake wato na gado to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace a wanke shi da ruwa da ganyen magarya sai manzon Allah yace wa kaffinuhu fi thawbihi wato ku yi masa da kafani a cikin tufafinsa sannan sai yace wala tuhannihu manzon Allah yace kar ku shafa masa turare kenan kaga anan shi wanda ya dau harami an ce kar a shafa masa turare me yasa saboda lokacin da yana rayi shafa turare matukar yana cikin wannan aiki na haji ko umra haramun ne ya shafa kenan dan haka wanda baya cikin wannan mamaci me ya kamata a yi masa a shafa masa turare kenan anan abinda muke so mu gane wancan kafir matsayin shi daban a ruwan wanka na karshe ake sa shi sannan bayan an gama kuma za a shafa masa turare a jikin shi wannan turare malamai suka ce za a buga bakuwar shi a shafa masa wannan turare da dukkan wasu kofofi waɗanda suke na jikin shi na ake sanya abduga do a shafa masa turare don haka yace wala tuhannihu kar ku shafa masa turare kenan wannan ya nuna duk wanda baya cikin harami kenan shafa masa turare ake saboda shi ga halin da yake ciki don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kar a shafa masa sannan sai yake cewa wala tukhammiru ra'sa kar ku rufe masa kai kina a wacce riwaya yace kar ku rufe masa fuska kar ku rufe masa kai saboda lokacin da yake dauke da harami haramu ne ya rufe fuskar shi haramu ne ya rufe kansa don haka ka'ida ko mace cece Allah ya mata rasuwa ba a rufe mata fuska an gane ko kanta dama wannan dole ne ta rufe sawa'an tana dauke da harami ko ba ta dauke da harami amma ba a rufe mata fuska domin mace rufe fuska in ta dau harami wannan haramun ne wasu malamai suna ganin cewa in a inda ke akwai mazaje waɗanda suke a janib wanda ba muharramanta ba to anan sai ta sako wani abu ta dan rufe fuskarta sannan sai ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya manzo Allah ya ce domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fatar wato labbaik allahumma labbaik to anan kasancewar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na nuna mana duk mutumin da ya rayu akan abu to zai mutu akan sa sannan duk mutumin da ya mutu akan abu akan shi za a tada shi a gobe kiyama kamar yadda wannan sahabi Allah ya masa rasuwa yana cikin aikin haji kuma manzo Allah ya bada labarin cewa a gobe kiyama haka za a tada shi kuma wannan na nuna mana duk mutumin da ya mutu akan wani aiki wanda yake na kwarai to ya tabbatar da cewa ladan shi ba zai yanke ba zai ringa gudana har zuwa kiyama duk wani aiki na alkhairi in dai ka mutu akan shi wanda niyyarka ka cika wannan aiki to Ubangiji subhanahu wataala zai gudanar maka sakamakon wannan aiki har zuwa kiyama a gane ko don haka anan manzon Allah yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya kenan zai wanzu a matsayin yana cikin aikin haji yana dauke da harami har wuni al kiyama to don haka kasancewar wannan kamar yadda malamai suka tafi akan cewa wannan dalili ne wanda yake nuna cewa hajjinsa bata yanke ba kuma ba maganar a cika masa ba maganar a cike masa yana nan cikin aikin shi har kiyama ta tashi ladan shi yana gudana tare da cewa malaman Malikiya da malaman Hanafiya su suna gani idan mutum yana cikin aikin haji Allah ya masa rasuwa to aikin sa ya kasa shikenan za a wanke shi irin yadda ake wanke kowanne mamaci a yi masa da kabani yadda ake ma kowa a rufe fuskar a rufe kan kuma a shafa masa turare menene dalilin ku suka ce hadisin dake cikin sahihu muslim wanda manzo Allah yake cewa idza mata al-insanu in qata amaluhu illa min salasin idan mutum Allah ya masa rasuwa duk wani aikin sa ya yanki wato sai ta hanyoyi guda uku dan haka suka ce hajjin da yake ita ma ta tsaya an gane ko dan haka kuma wasu sai suka bada amsar cewa wannan yake banta da wannan sahabi dan haka mun shine kadai suka ce kadiya ce wanda take khassa take banta da wannan sahabi to malamai suka ce a saboda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da jumla ta adiliya manzon Allah da yace ku wanke shi da ruwa da ganyen magariya sannan ku yi masa likafani da tufafin sa biyu sannan kar ku shafa masa turare kar ku rufe masa kai manzon Allah sai yace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya domin ayinin alkiyama za a tada shi yana mai fadar labbaika allahumma labbaika kaga wannan jumla ta adiliya tana nuna wanda bai ke banta ba da wannan sahabi duk wanda Allah ya masa rasuwa a cikin irin wannan aiki to haka zai tashi ayinin alkiyama to dan haka anan kenan na nuna mana fagula ta mutumin da ya mutu halin yana dauke da harami mutumin da ya mutu halin yana dauke da harami to wannan yana da wani matsayi wato wanda yake na daban sannan kuma wannan yana nuna mana ashe wanda yake dauke da harami yana raye ma ya halatta yi wanka wato da sabulu illa kasancewar idan yana da turare ne ba zai yi ba kamar yadda anan manzon Allah ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magariya saboda ganyen magariya a matsayin sabulu ne idan yana da turare ne kenan bai ya dacewa sannan kuma wannan hadisi na nuna mana cewa masu safan Allah ya kamata su falka su shiga hayyacinsu don kar su mutu akan aiki na sabo domin duk wanda ya saki ya mutu akan aiki na sabo to akan wannan aiki za a tada shi a gobar kiyama dan haka manzon Allah ya ce kowanne bawa ana tada shi akan abin da ya mutu yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi aw kama qala kowa da ka sani abin da ka mutu akan shi to akan shi za a tada ka ainihin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya jefo kansa daga kododuwar dutse ya mutu to zai tashi a ranar kiyama yana mai gangarowa daga wannan dutse wanda ya kwankwadi guba ya kashe kansa zai tashi a ranar kiyama da kofin gubar yana kankada yana kwankwada wanda ya barka ma cikin sa wata wuka ko wani abu wanda zai halakar da shi to haka zai tashi a ranar kiyama yana mai barka cikin sa abinda ka mutu akan shi zaka tashi inna alkhairi ne na alkhairi zaka tashi akan shi Allah ya mana dace inna sharri ne wal iyazu billah Allah ya mana kariya akan haka mutum zai tashi dan haka abinda bawa ya cika da shi to akan shi zai tashi a gobar kiyama dan haka duk wanda ya cika kenan akan ayyuka na alkhairi haka zai tashi kamar yadda annabi manzo Allah ke cewa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya sannan kuma wannan yana nuna mana kyawun karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake hada hukunci da illarsa nan da yace ku wanke shi da ruwa da ganyen magariya sannan sai yace ku yi masa likafani da tufafin sa sannan sai yace kar ku shafa masa turare kar ku rufe masa kai sai yace domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik allahumma labbaik kaga da yace ku yi masa likafani da tufafin sa biyu kawai sannan yace kuma kar ku shafa masa turare kar ku rufe masa kai sai yace domin ayinin alkiyama za a tada shi kenan yana mai fadar wato labbaik allahumma labbaik kenan wannan kyawun karantarwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk lokacin da ka ba mutum hukunci ka nuna masa illa da hikima game da shar'anta wannan hukunci to wannan zai ƙara nutsuwa ya ƙara samun yaqini ya gamsu sannan anan abinda muke so mu gane wannan dai hadisai guda biyu iya abinda suke karantar da mu sifar yanda ake wanke mamaci mun samu bambanci tsakanin wanda yake dauke da harami da wanda baya dauke da harami kuma shi wankan janaba a takaice wannan wankan mamaci wanke mamaci ba shi da bambanci da wankan janaba yanda mutum yake wankan janaba haka ake wanke mamaci an gane ko wanda mai wankan janaba da wasu gababuwa yake farawa bayan ya wanke gabansa da duk wata kazanta wanda take tare da shi to gababuwan arwalla su ake fara wankewa kamar yadda Aisha haka ta siffanta mana haka manzon Allah yake wankan janaba haka kuma matar sa Maimuna Allah ya kara musu yadda. Sannan bayan mutum ya wanke gabaɓuwa na arwalla, zai tsoma hannuwansa a cikin ruwa ba tare da ya dauko komai ba sai ya murza kansa. Idan ya murza kansa, sannan zai maida hannuwansa ya ciko ruwa, ya kulhu ruwa, zai zuba a kansa, sai ya zuba sau uku yana murzawa. Idan ya gama haka, sannan sai ya zuba ruwa a ɓangaren jikinsa na dama ya wanke gaba ɗaya. Sannan ya wanke ɓangaren dama, sannan sai ya wanke kuma ɓangare na hagu. Don haka manzon Allah ya ce, ibda'a nabi mayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Ku fara da damarta daga gaɓaɓuwan arwalla. Kenan a nan sai an wanke gaɓaɓuwan arwalla, sannan kuma za a dawo a wanke ɓangaren dama gangan jiki, sannan kuma a wanke ɓangaren hagu. Kenan irin wannan nau'i na wanka shi ne za a yi wanka ɗaya, biyu, uku. Idan an ga yana da buƙatar a ƙara masa domin tsaftace shi, kenan sai a ƙara na huɗu da na biyar. In na biyar bai tsarkaka ba, kenan sai a ƙara na shidda da na bakwai, kenan dai har a kai lokacin da zai tsarkaka, kenan wankewar kuma sai ya zama tumara. To wannan kuma yana nuna mana ashe matan mu'minai suna buƙatar a karantar da su hukunce-hukuncen addini. Musamman a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance su da karantar da su yanda wanka yake. Manzon Allah ya nuna musu cewa ga yanda za su yi. Don haka duk wani hukunci wanda yake na addini bai keɓanta ba da maza, kenan yanda ake karantar da maza haka ya kamata a karantar da mata. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya keɓance rana ta musamman ya yi alkawari da mata a wani wuri domin karantar da su addini. Don haka kuma wanke mamaci abu ne wanda yake mai fadlar gaske, wanda an waye gari a yau mafi yawan jama'a masu rangawa suke. Wani in ka ce masa ya wanke gawa, tamkar ka dora masa duniyar nan gaba ɗaya a kan shi. An gane ko? Don mace ake malamai su zo su wanke. Wanda ku makusantan mamaci, in kun iya ku ya fi cancanta ku zo ku wanke mamacin ku. To duk wanda ya jibinci wanke mamaci yana da lada mai girma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma wannan lada fa ba zai tabbata ba sai da sharuɗa biyu. Sharaɗi na farko, duk abin da ya gani na abin ƙi tare da wannan mamaci, to ya ɓoye, kar ya fito ya faɗa. Allah ne ko, ka rufa masa asiri, duk abin da ka gani wanda zai aibanta shi, ka rufa masa asiri. Wanda fa a nan ana nuna mana ƙimar mumini. Yana mamaci, ba a buƙatar wani abu da ka gani na aibi tare da shi ka fito ka bayyana. Amma mu yau mutum yana raye, muke fitowa muna yaɗa shi, in mun yi gabas mu yi yamma, mu yi kudu mu yi arewa. Duk inda muka zauna ai wani kaza yake, wani kaza yake. To wanda gaya mutum ɗan uwanka mumini, in yana mace ma su ake ka rufa masa asiri, duk abin da zai aibanta shi ka lallabe. Sakamakon wanda ya rufa ma ɗan uwansa asiri a nan duniya, a duniya da lahira gaba ɗaya Allah zai rufa masa asiri. Kamar yadda manzon Allah yake cewa, waman satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. To sharadi na farko na samun ladan shine ya zamanto mutum ya rufa masa asiri, ya lullube duk abin da ka gani wanda zai aibanta shi a binki, to kar ka gaya ma kowa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da Al-Hakim ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Mustadrak, da Al-Imam Al-Baihaqi a cikin littafinsa As-Sunan, wanda hadisi ne ingantacce, manzon Allah ke cewa, man ghassala muslima fakatama alaihi ghafara Allahu lahu 40 marra. Duk mutumin da ya wanke musulmi ya rufa masa asiri, ya koye duk wani abin da zai iya aibanta shi ba bai fito ba ya faɗa, to Allah zai gafarta masa gafara 40, su 40 Allah zai gafarta maka. Sai ya ce, wa man hafara lahu, duk wanda ya gina ma mamaci kabari, ya gina ma musulmi kabari, fa ajannahu, ya binne shi a ciki. Manzon Allah ya ce, ujriya alaihi, an gane ko? Wato ka ajira, an gane, ujriya alaihi ka ajire, wannan ujira alaihi ka ajire maskalin askalahu iyahu ila yawmil qiyama. Manzon Allah ya ce, za a bashi lada kamar ladan wanda ya gina gida ya sanya shi har zuwa kiyama. An gane ko? Ujriya alaihi ajiran kenan, ka ajire maskalin askalahu iyahu ila yawmil qiyama. Idan ka gina ma mamaci kabari aka sanya shi aka binne, to kana da ladan tamkar ka gina gida ka zaunar da shi har zuwa kiyama. Sai ya ce, wa man kaffalahu, yace duk wanda ya ma mamaci da kabari, kasahu Allahu yawmal qiyamati min sundusin wa istabraqil janna, tufafi na aljanna na alhariri Allah zai tufatar da kai a yinin alkiyama in dai kama musulmi da kafani to sakamakon ka a yinin alkiyama Ubangiji subhanahu wataala zai tufatar da kai. Kaga abubuwa ne uku wadanda suke masu matukar muhimmanci masu yawan lada amma mafi yawan mu mun bazan zatar da su: wanke mamaci, gina masa kabari, sannan wato yi masa kafani. To dan haka kasancewar anan malamai suka ce shi ginin kabari ibada ne, wanke mamaci ibada ne, in za ka yi kai dan Allah kar ka yi da nihin abiyaka ko dan a gode maka ko wani abu wanda yake na al'amarin duniya. In ka yi dan abiyaka to bakin iya sakamakon ka wannan abin da aka baka a nan duniya, a lahira baka da komai a wajen Allah. Dan haka in har so samu ne duk mutumin da zai shi kunci wanke mamaci ko gina masa rani ko dinka masa da kabani ya wannan to ya zama to yayi dan Allah, kar ya karbi komai akan wannan aiki da yayi saboda Allah. To in yayi saboda Allah duk sakamakon da ake samu a nan, wanda ya gina ma mamaci rani tamkar ya gina masa gida ne ya zaunar da shi har zuwa kiyama, wanda ya masa da kabani sakamako a yinin alkiyama Allah ya tufatar da shi tufafi na aljanna, aljaza'u min jinsil amal, yanda kai haka za a maka. An gane ku kenan. Sharadi na farko shine ka rufa masa asiri, kenan sharadi na biyu ya zamanto kai dan Allah. In kai dan Allah kuma ka rufa masa asiri kenan zaka samu wannan sakamako kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa. Kenan insha Allah kuma ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.